to yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da yasa suka tambuke shugaban kasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai wayan jaridu da zu har yanzu ba ta san lokacin da za ta aika ba, za ta tsaya ta gaske cewa sai majalisar dattawa ta kasa sun bayyana yadda za su yi wannan bincike ko kuma yadda za su yi wannan shari'a saboda su masu yadda za su shirya. To bayan nan kuma kaɗan shi shugaban majalisar dattawa wato Senator Mitch McConnell wanda ɗalib fagakan ne ya fito yake cewa gobe in Allah da karfe 9:30 zai yi bayani wato a cikin majalisar dattawa akan wannan tumbukar da ɗan majalisar tarayya suka yi wa shugaban kasa. Da alamu dai tun da zamanin cin sun shiyar gari abin gari su cewa ana akalla dai ana so su zama cewa ba su da wato su samu balance. To amma shiyar gari a fara cewa shi gaskiya ba zai
ga nuna matsayin
shi ba goyi bayan shugaban kasa ba saboda komai yana magana da lawyerin Trump kuma akan yadda suka shirya su suke shiri kan hanyar da za su bi.
Eh to bayanai na nuni da cewa dama fada shugaban kasa tana ba da karfi ne musamman kan majalisar dattijai kasancewa jam'iyyar Republican ita ke da rinjaye suna kyautata kasancewa tun farko yan jam'iyyar Democrat za su samu yadda suke so a majalisar wakilai. To karfin su suna mai da hankali ne kan matakan da za su dauka na kare shugaban kasa majalisar dattijai.
Haka saboda kamar yadda kika ce wato ɗan majalisar wakilai wato ɗan Democrat sun fi yawa sun fi rinjaye haka kuma wato su Republicans wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa. Wato kafin a cire President Trump daga office dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato ɗan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'a cewa cire shi daga office. To kuma wanda bai faru ba saboda kamar yadda kika ce ɗan Republicans sun fi yawa wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa saboda haka ba da ra'ayi a cire shi daga office.
To ya wannan zai shafi takarar shi a shekara ta 2020 kasancewa wanda binciken ra'ayoyin jama'a da wata jarida ta fitar a ranar Talata da daddare a jajiburin wannan yunkuri na tsige shi na nuni da cewa ya ƙara samun goyon baya har ya wuce manyan abokan hamayyar shi na jam'iyyar Democrat. Ya kake ganin wannan lamari ya zai shafi takarar shi?
To shi ra'ayoyin kin san wato ya danganci wanda suka tambaya. Ra'ayoyin kasan nan na canzawa. Kusan ba wata kila gobe aka sake tambayar mutanen za ki ga sun canza ra'ayinsu. To shi yasa ni ba na tsoron nauyi sosai kan ra'ayin mutane a yanzu. Na san cewa nan zuwa watanni 11 yan dare da lafiya ra'ayinsu zai sake canzawa. Wata kila ma nan zuwa wata guda ko sati mai zuwa za ki ga wato wannan ra'ayin na jaririn ya canza. Kuma ya danganci kamar da ce ya danganci wanda mutanen jama'a suka tambaya. Wanda ke da ya kamata shi a zazzaɓa da yadda na zama cewa ba mutum ba waje guda aka sake ta tambayoyin ba. Amma kuma ni dai ni ba na wato ba na ɗaukar ra'ayin ya zama na musamman saboda a zaɓen yana da muna da shaura kafin mu je lokacin zaɓe kuma yawanci abubuwa da yawa za su faru. Amma dai akan zai yi cewa akan wannan sha'anin zaɓen ya zama da cewa ya ƙara abin nan ya ƙara ɗaukaka ya samu goyon baya. Amma kuma kin ga su kamar wanda wato ɗan Democrats masu neman takarar tare da shi har yanzu ba su fara magana ba wani gina shi zuwa gobe za ki ga sun fara magana akan tumbuke shi da ake.
To sai ka ce akwai waɗanda suke taka tsantsan akan wannan lamarin har su ƴan jam'iyyar Democrat ma domin suna ganin kila wannan kuma zai haifar musu wani sakamakon da ba shi suka zata ba. Domin akwai kuma waɗanda suke nuna cewa wannan matakin da ita jam'iyyar Democrat ta ɗauka ma yana iya taimakon shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020 domin zai ƙara zabura magoya bayan shi su sake fitowa fiye da yadda suka fita a lokutan baya wanda akan samu wani lokaci aka ce haka ganin abin da ya faru a zaben shekara ta 2016 ba lallai ƴan Democrat wannan ya sa su fito ba.
Haka. Amma kuma in kika duba ai yawanci wato kamar wanda suka taimaka shi wato Donald Trump ya shiga office suka zaɓe shi ga wato akwai mata masu zaman kansu wanda yake yawanci a birane sun zaɓe shi wanda kuma a yanzu yawancin su sun fara juya masa baya. Haka kuma akwai ƴan jam'iyyar independent wanda wasu su yawanci kamar wato hudar sha'anin wato ra'ayoyi na jaridu wasu suna nuna cewa duk da cewa ba su zuwa zaɓe shi amma ba su goyi bayan abu ba su so a tumbuke shi ba su goyi bayan abin da ya ba saboda haka sai mun lura da irin wannan din meyar ra'ayin su ya canza shi yasa na ce wata kila ni wato bana daura nauyi karfi na sosai akan ra'ayin da zamu ji kaman daga jiya zuwa yau ko ma gobe.